sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu assalamu alaikum da fatan amin lafiya. Hawa shirin ce tare da Zara Ufagi muka sake dawowa da ku da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na daren yau Litinin 24 ga watan Yuli shekara ta 2023. A bangaren rahotannin mu za a ji cewa ministan cikin gidan jamhuriyar Niger ya ziyarci wasu gundumomin jihar Tillabere da nufin kwantar da hankulan mutane da suka tsaye daga matsugunan su bayan da a farkon watan nan na Yuli ɗan ta'adda suka umarce su da su fice daga gidajensu ko kuma garuruwansu su koma wani wuri can daban. Kamar kowane daren Litinin, yau ma Sani Malumfashi na tafi da rahoto na musamman. Muna kuma tafi da labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. To amma duk kafin nan ga Zara Ufagi da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A yau majalisar dokoki Isra'ila ta amince da wani muhimmin kaso na shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar kasar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke marawa baya wanda ya haifar da zanga-zangar adawa a titina na tsawon watanni. Kuri'ar ta zo ne bayan wani gagarumin zaman majalisar wanda 'yan adawa suka yi tarera taken abun kunya ga mafiya yawan waɗanda suka amince da sauye-sauyen sannan suka fice daga zauren majalisar domin nuna rashin amincewarsu. Sauran 'yan majalisar sun kada kuri'a da 64 babu ko ɗaya a karon farko na gagarumin sauye-sauyen da ke neman daƙile ikon bangaren shari'a daga taƙaita ikon kotun koli na ƙalubalantar hukuncin majalisar zuwa sauye yadda ake zaben alƙalai. A kuri'ar da aka kada a yau Litinin, 'yan majalisar sun amince da wani tanadi da zai hana alƙalan soke hukuncin da gwamnati ta yanke akan cewa ba su da tushe. Wasu majiyoyi sun ce an samu asarar rayuka da dama bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a makarantar horas da sojoji ta Jialesiyar da ke Mogadishu a safiyar yau Litinin. Ɗan ƙunar baƙin waken ya kaikaici jami'an soja ne a lokacin da suka yi layi don karɓar karin kumallo. Wasu jami'an sojan Somaliya biyu da suka nemi a sakaye sunansu saboda ba a ba su izinin yin magana da manema labarai a bainar jama'a ba. Sun shaida wa Muryar Amurka cewa an kashe sojoji aƙalla 25 yayin da wasu sama da 70 suka jikkata a harin. A cewar ɗaya daga cikin jami'an, 24 daga cikinsu sun samu munanan raunuka. Nan take ƙungiyar Al-Shabab ta ɗauki alhakin kai harin a cikin wata sanarwa da ta fitar ta hanyar Telegram Messenger. Ƙungiyar ta yi ikirarin cewa ɗaya daga cikin 'yan ƙunar baƙin waken da ya auka wa sojojin na ƙungiyar ta ne. Ƙungiyar ta Al-Shabab ta ce fashewar ta kashe sojoji 73 tare da jikkata wasu 124, adadin da ba a tantance shi ba. A yau Litinin mutane 25 da suka hada da sojoji 10 ne suka mutu sakamakon gobarar daji a yankunan tsaunuka a Algeria, kamar yadda hukumomin kasar suka sanar, yayin da ake fama da tsananin zafi a arewacin Afrika da kuma kudancin Turai. Hukumomi sun ce wasu jami'an kashe gobara 7,500 ne ke fafatawa don shawo kan wutar. Ma'aikatar cikin gida ta ce tana ci gaba da aikin kashe gobara a yankunan, ya zuwa yanzu dai an kwashe mutane kusan 1,500. Mataimakin kwamandan rundunar Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa a yau Litinin cewa ya fara tattaunawa da Koriya ta Arewa kan wani sojan Amurka da ya shiga Koriya ta Arewa a makon jiya ta kan iyakar ƙasar. General Andrew Harrison ya ce tattaunawar ta fara ne ta hanyar layin sadarwa da aka kafa ƙarƙashin yarjejeniyar makamai da ta dakatar da yakin Koriya a shekarar 1950 zuwa 53. Ya ƙara da cewa kula da walwalar sojan Amurka Travis King ya kasance babban abin damuwa, amma ya ƙi bayar da ƙarin cikakken bayani. Koriya ta Arewa ta yi shiru a bainar jama'a game da Travis King, wanda ya ƙetare iyakarta a ranar 30 da ta gabata, yayin da yake kan hanyarsa ta Fort Bliss a Texas. Jami'an Amurka sun nuna damuwar su game da lafiyar sa tare da cewa Koriya ta Arewa na yin watsi da bukatar su ta neman bayanai a game da shi. Rasha ta ce Ukraine ta kai har-haren sama da jiragen yaki marar matuka a yau Litinin akan Moscow da Crimea inda Rasha ta mamaye, yayin da a gefe guda kuma Ukraine ta zargi Rashar da kai hari ta sama a baya-bayan nan a yankin Odessa. Rundunar sojin Rasha ta ce ta harbo jirage marasa matuka biyu da suka kai hari a birnin Moscow. Magajin garin Sergei Sobyanin ya ce wasu gine-gine biyu da ba a zama a cikinsu sun lallace, amma ba a sami rahoton asarar rai ba. Kamfanin dillancin labaran Rasha sun ce an gano wasu burbushin wani jirgi marar matuki a yankin Kumaslavsky kusa da ma'aikatar tsaron Rasha. A Crimea, gwamnan da Rasha ta saka ya ce Ukraine ta kai hari da jirgi marar matuki a wata ma'ajiyar harsasai, yayin da jami'an tsaron sama suka kakkabo jirage marar matuka 11.
Zarawa fage aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu, inda ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar ya ziyarci wasu gundumomin jihar Talerbeli da nufin kwantar da hankulan mutane da suka tsire daga matsugunansu, bayan da a farkon watan nan na Yuli 'yan ta'adda suka umarce su da su fice daga garuruwan nasu ko kuma su yaba wa ayasakinta kan abin da ka iya biyo baya. Ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka Sulemu Muni Barma da cikakken rahoton.
Dubban mazauna ƙauyuka da dama na ƙaramar hukumar Uro Jalaje ne ke samun mafaka a garin Torodi yau makonni akalla biyu, bayan da 'yan ta'adda suka ba su wa'adin ficewa ko kuma su ɗauki tsauraran matakai a kansu. Mafari kenan ministan cikin gida Hamma Sula Adamu ya kai ziyara a sansanin waɗannan mutane domin ba su ƙwarin gwiwa.
Ce reconfort moral, le soutien.
Yace mun zo dauke da sakon karfafa muku gwiwa da goyon bayan shugaban kasa, kuma mu ƙara jaddada muku aniyar warware wannan matsala cikin hanzari don ganin zaman lafiya ya dawo a waɗannan gundumomi biyu na kasar mu, wato Sai da Torodi.
Dans cette partie donc de notre pays, le département de Sai et de Torodi.
Ministan ya kara da cewa gwamnatin Niger ta kudiri aniyar gudanar da wasu manyan ayyukan da za su bada damar samar da ci gaba a wannan yanki.
Dans le cadre donc du programme corridor.
Yace a karkashin shirin bunkasa hada-hadar kasuwanci a tsakanin tashar jirgin ruwan Lome zuwa Waga da Niamey, za mu gudanar da ayyuka da dama na cigaban al'umma da suka shafi waɗannan gundumomi, inda za mu kashe miliyan 20,000 na sefa don gina hanyoyin zirga-zirga na karkara, ba idan ayyukan gina makarantu 132 da asibitoci. Saboda haka muke kiran 'yan asalin wannan yanki, musamman shugabannin al'umma, su sa himma
a se saisir de cette occasion pour travailler.
Jihar Talaberi da ke makwabtaka da kasashen Mali da Burkina Faso na fama da aika-aikar kungiyoyin ta'addanci, inda ko a ranar Alhamis din da ta gabata 'yan bindiga suka kashe manoma 12 a gonakinsu, abin da ya sa tawagar ministan cikin gida zuwa inda abin ya faru, wato karkarar Anzuru, domin jajantawa jama'a tare da ba su ƙwarin gwiwa. Lamarin tsaro a wannan yanki da kasar Faransa ta girke wani bangare na sojojinta da ta kwashe daga Mali da sunan dafawa dakarun Niger a yakin da suke gwabzawa da 'yan ta'adda na daure kan daukacin 'yan kasar da ke mamakin yadda matsalar ke kara ta'azzara. Na tuntubi mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasim domin jin fasar da za a iya yi wa abin.
Yankin iyaka uku yau akwai kalifanci na IS wanda a riga an kawashi, bayanai wanda ake samu sun tabbatar da haka. Kuma daga wancan bangaren abin da ya shahi inda zaka gangarawa kai Mali kai Burkina Faso, shi kuma hannun jinim yake, saboda shi yasa ita Burkina kusan kashi 50 ko 60 cikin 100 na kasarta baya ga hannun ta, yana hannun su wannan kungiyoyi wanda suke da alaka da jinim. Ita ma Mali take cikin wannan abin, saboda ana ganin ma irin yanda kawanyar da suke nan suna yi ma birnin Bamako, sun ma wuce magana arewacin ƙasa ko tsakiyar ƙasa, tunda babu wani haɗin kai tsakanin ƙasashen, kuma kowace ƙasa tana neman mata kulla alaka da abin da yake barazana ga makwabciyarta. saboda ita dai ta kare kanta. Kaga shi yasa dukkan su suka fada tarko tunda babu hadin kai.
A taron su na farkon watan nan na Yuli, shugabannin kasashen kungiyar sai dawo sun nanata aniyar kafa rundunar hadin gwiwa don yaki da ta'addanci sakamakon lura da abinda suka kira kalubalen da ke barazanar mamaye baki ɗayan yankin. Yayin da talakawa a nasu bangare yake ganin kamar ana jan kafa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sule Mummuni Barma da wannan rahoto. Masu haro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Yanzu kuma sai Kamaru, inda masu garkuwa da mutane suka sake kunno kai da yawa kasar ta. Lamarin da ya jefa 'yan kasar cikin rashin kwanciyar hankali, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto na Muhammad Rabiu.
'Yan fashin mota da masu garkuwa da mutane tare da neman kuɗin fansa sun sake kunno kai bayan da suka rikida cikin mutane aka kuma daɗe ba a ji su ba. Menene tushen waɗannan al'amura da ke ci gaba da wanzuwa tare da jefa mutane cikin firgici? Malam Sa'idu mai kasuwa ƙwararre ne kan harkokin tsaro akan iyakokin ƙasa.
Wannan abu da ya samo asali ne tun da 'yan ta'addan Afirka ta tsakiya da ake ce ma Central Africa suka watsu suka bazamo suka shigo Kamaru ta ɓarauniyar hanya, suka samu goyon bayan 'yan ƙasa, suka babbazama su a jeji suna garkuwa da mutane don karɓan fansa, su kama shanunsu su yanka.
A ra'ayin ƙwararre, don tunkuɗar da wannan lamari ya zama wajibi a ɗauki ƙwararren matakai ta hanyar mamaye yaran da waɗannan 'yan fashi ke amfani da su domin gudanar da gurɓatattun bukatunsu. Daƙile yaɗuwar muggan ƙwayoyi a cikin da'iran matasa. Gano an da suka kafa sansani tare da ɗaukan matakan da suka dace.
Mu dai ba abin da za mu ce akan wannan sha'an. Wannan lamari dai abin ya tinkaro ne ce kowa ya gyara tsakanin shi da Allah. An ce mu yi addu'a mun yi, jami'an tsaro sun yi, masu wa'azi sun yi, mutane haka sun yi, ya gagara. Wannan aikin shi Allah. Mu ma mu zo mu duba me tsakanin mu da Allah, mu gyara tsakanin mu da Allah.
Sai dai hukumomi ba sa tafiya da matattun hannaye, inda suka horar da wasu ƙwararrun sojoji da suka girke cikin sansanoni daban-daban. An jibge bataliyoyi iri-iri a wurare da aka ƙirƙira tare da kayan aiki da suka dace domin magance waɗannan mayakan ƴan tawayen bira.
Akwai kira da zan yi ma mutane kamar da muka saba faɗa dai, wannan sha'ani ce a haɗa ƙarfi da jami'an tsaro. Kada a ga mutum haka yana yawo a cikin anguwa ko a cikin ƙauye ba a san shi ba, a bar shi haka, a nemi binciken shi. Su masu anguwanni su masu tashi su tsaya a haɗa ƙarfi da ƙarfe.
A yankin Adamawa da ke kan gaɓa wajen kiwo ciki, sassa biyar na fama da matsalar garkuwa da mutane. Makiyaya sun yi asarar dabbobi da aka kiyasta kimanin biliyan ɗaya na euro a matsayin kuɗin fansa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan Gaundare, cibiyar Adamawan Kamaru.
A gaida Muhammadu Rabiu Ɗanba da wannan rahoto, ta masu sauraro yanzu kuma ga rahoton mu na musamman tare da Sani Malumfashi.
A shekara ta 2019 ne tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sanya hannu a dokar da ta baiwa mutane da ke da bukata ta musamman damar samun ƴanci da walwala kamar kowane ɗan ƙasa. A ƙididdigar hukumar lafiya ta yi a shekara ta 2018 ta gano cewa akalla mutane miliyan 29 ne ke da nakasa a Najeriya, da yawa daga cikinsu suna fuskantar nau'ukan cin zarafi daban-daban da suka hada da nuna musu kyama da wariya, tashin hankali, rashin samun kiwon lafiya, muhalli da ilimi. Dokar da shugaban kasa na wancan lokaci ya sanya wa hannu ta hana duk wani cin zarafi wa nakasassu, ta kuma sanya tara da kurkuku ga duk wanda ya saba wa dokar. Duk da cewa gwamnati ta baiwa masu bukata ta musamman hukuma da za ta kula da su da samar musu da dukkan bukatunsu kamar yadda dokar ta zayyana, da kasassun na ganin cewa akwai bukatunsu da dama da suke bukatar gwamnati ta sake waiwaya. Comrade Yarima Suleiman Ibrahim, shugaban dandalin masu bukata ta musamman a shiyar arewacin Najeriya, yace sun shirya taro na musamman ne a jihar Nasarawa don tunatar da wannan sabuwar gwamnati ta Bola Ahmed Tinubu, cewa dokar da take kare haƙƙin su ta ba su damar a sanya kashi biyar na mutanen su a duk wata harka ta gudanarwa a gwamnatance.
Mun tattauna ne saboda matsalar da mutane masu bukata na musamman suke fama da shi a arewa. Akwai dokan da tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa mata hannu, ya ce a cikin dokar a bamu 5%. Wannan doka bata ya nuna cewa har jihohi da kuma ƙananan hukumomi muna da wannan 5%. Abin da ake nufi da 5% idan shugaban kasa zai nada ministocinsa ko kuma duk wani appointment da zai nada, dole ne a bamu wannan percentage din namu. Idan za a dauke federal government za ta dauki aiki, dole ne a bamu wannan 5%. Haka ma idan gwamnatocin jihohi za su dauka, dole a bamu wannan 5%. To tunda abin ya doka ne ba ko alfarma za a muna ba, to shi yasa muka ce idan wannan ministocin da za a yi da satin da ya gabata shugabannin jam'iyya sun yi zama sun fitar da wanda zai zama musu za a bashi minista daga kudu. To kuma mu arewa wanda muka fi yawan almajirai, wanda muka fi yawan masu karatu, wanda muka fi yawan rashin aikin yi, to muka ga ai mu ma arewa ya kamata a dauko minista mu ma a bamu daga cikin wannan 5%.
Comrade Yarima Suleiman ya kara jaddada muhimmancin gwamnati ta kula da lafiya, ilimi da sauran bukatun na kasassu.
Sannan mu yadda a bada wani kulawa na gaggawa ga harkokin da ya shafi mutane masu bukata na musamman harkar ilimi, musamman harkar lafiya, yadda ake bada free education ga matakin wasu jihohi, to zama high institution na gwamnatin tarayya a bamu free education. Sannan masarautu, yadda ake masarauta na ko'ina, ana ba masarakuna kuɗaɗe na grant, to mu muna son sarakunan mu a ba su wannan dama a gina musu kamar parliament haka, su ma dan su zama mutane masu daraja. Sannan muna son duk wanda yake karatu a ba shi aikin yi, ko ba masu bukatar musamman mu ne wani a Najeriya wanda aiki zai gagare mu. Saboda mu wannan zaman namu mun yi da cewa lalle a bi wannan matakin namu, kuma mun shirya za mu kai ma shugaban kasa, za mu fara bin wannan abu, kuma yanda muka fara ba za mu daina ba har idan sai mun daina rayuwar mu.
Malam Muhammad Galadima, sarkin guragun jihar Nasarawa, yace su sarakuna suna taimakawa gwamnati a duk lokacin da ta neme su, don haka suke roƙo ta aiwatar musu da bukatun su.
Na magana a madadin sarakuna na nakasassu Najeriya gaba daya, saboda jama'an mu a duk lokacin nan gwamnati ta kawo bukata nata, an tara mu an mana bayani, to muna mika bikin mu da komai da komai namu ga gwamnati don ganin abinda gwamnati tana bukata mu ma muna bukata. To yau ga Allah ya iso da wannan gwamnati ga shugaban kasa jagaba Ahmed Tinubu, ga sakon mu da mu itar da shi gare ka, ka duba mu da idon rahama, ka awatar muna da ababai wanda mu ma sarakuna mu tabbatar da cewa mu ma muna cikin walwala da ababai da muka rubuta a ciki na neman matsayi na kasa daga matakin minista, commissioner da sauran makamai daban-daban wanda ana bama jama'a, to mu ma muna roko mu ma a samu a ciki.
Ita ko malama Maryam Laminu tace ba dadin yin bara suke yi ba, don haka suke mika kokon baran su wa gwamnati.
Wannan zama da muka yi yau, mun yi zama ne a kan koken mu mu mika shi ga gwamnati. Duk mace dai duk inda aka san mace uwa ce. Wannan koke da muke roko, muna roko ne a karan kanmu da ƴaƴanmu. Muna mika kokon baran mu ga gwamnati game da kiwon lafiya, ayyukan yi, magance barace-barace da kuma raba mukamai. Wa'innan abubuwa su muke roko gwamnati da Allah ta saka balance duk da mu a ciki. A gaskiya mu ne masu bukata ta musamman. Idan aka bar mu karazube, yawa-yawan mabaratan karuwa suke yi. Akwai maganan ilimi, wato education, muna roko gwamnati ta sa baki, gwamnatin tarayya mu samu wannan dama na ilimi kyauta har zuwa university. Idan in ba ta taimaka mana ba, akwai wa'inda zahirin gaskiya ba yadda za su yi su yi karatu. Yanda za ka rike gida ma yana neman ya fi ƙarfinka, dole sai ka fita titi ka yi bara. Baran nan ba son ranmu muke yin shi ba. yana zama mana dole ne mu fita mu yi shi shi yasa muke roƙon gwamnati ta saka baki dan Allah mu samu abun yi idan baka yi bara baka je kai sana'a ko koyi sana'a ka samu dan wani guri kana dan sai da wani abun ko kana sarrafa wasu abubuwan ana saye sai rage baran nan a taimaka commission din nan da aka kirkiro shi aka ba mu shi da Allah a taimake mu kar ya zama an fade shi ne a baki amma baya aiki
ga Malam Bukar Ibrahim sarkin kutaren lafiya kuwa sabarwa ƴaƴan su ayyukan yi zai tallafa wa rayuwar su
wa'anda suke barin nan ya kamata a yi a kirkiro musu da wani aikin da za su yi sai su dogoro da kansu su ma wani lokaci su taimaka na baya da su akwai ƴaƴan mu wa'anda ba su yin makaranta makarantar nan ya gagare mu gaba ki daya to in ba da taimako ba ba inda za a yi ƴaƴan mu su ci gaba ta saboda haka kamata yi a kirkiro mana abubuwan da za mu yi musamman manmu kutare ba mu da hannu wurin su ma ba su yi ilimi ba wasu kuma suna da ilimi kamata yi gaba ki daya wa'anda suke da ilimi da guragun da makafin da kutaren gaba ki daya a tara mana wannan kokari
kafin kammala taron nasu ne kwatsam sai kudin man fetur yayi tashin goron zabi zuwa naira 617 a kowace lita labari kenan da kamarai Derima Suleiman Ibrahim yace idan hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a ba su kula da masu bukata ta musamman ba to lalle za su samu matsala
lokacin da muka samu labarin wannan karin kudin mai da kuma tsananin rayuwa na tsadan abinci hankalinmu ya tashi domin ko a taron da muka gabatar wayansu hafin tinda rai daga wannan samun daɗi ko kuma samun kwanciyar hankalin da ake bukata shi yasa muka sake dubawa cewa muka kare kira na gaggawa a dinga shafi wannan wahala na tsananin rayuwa na rashin aikin yi na rashin abinci na tsadan abinci ga wannan tsadan man fetur muna roƙon shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kamar yadda ake magana cewa gogeggen dan siyasa ne mutum ne mai tausayin al'umma mutum ne mai yawan sauraro mutum ne mai yawan so ya ciyar da kasa gaba to ya kamata a duba wannan matsala din matsala ce wadda ta shafi al'umma gabaki daya matakar in ana son mutane masu bukata na musamman su samu kwanciyar hankali a bar wannan yawon barace-barace a bar wannan tashin hankali na fashe-fashe sata da dauke-daukin da ake arewa to lalle ya kamata a ce cewa an canja cikin yanayin tsarin da ake tafiya da gaggawa domin abu nan da ake bukata ta gaggawa hakan mai idan aka canja shi lokaci daya aka ji a jiki haka harkar abinci lokaci ta yi ke shigan jiki yanzu wanda bai zaka tafi mu shugabannin da muka zo muka yi taro a nan kowa yana tunani ya zai ya koma tarsa
duk da hukuma da ke kula da nakasassu a ƙasa baki ɗaya da ma wasu jihohi miliyoyin nakasassu ne ke da buƙatar taimako a fannoni daban-daban don tallafawa rayuwarsu Zainab Babaji muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya
Tomas Saro ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a daga nan binin Washington DC. Kafin mu je ga labarin wasanni sai a dan shakata da wannan. Madalla yanzu lokacin ne na labarin wasanni.
Wasanni a takaice. Rok Morocco, ɗaya daga cikin kasashe hudu da ke wakiltar nahiyar Afirka a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta mata, ta sha dan karen kashi a hannun Jamus da zungurukin ci 6 da nema. A wasan farko da kasashen biyu suka buga a matakin rukunin H a yau Litinin. Da wannan ne za a iya cewa dukkan kasashe hudu na nahiyar ta Afirka ba wadda ta sami nasara a wasanta na farko na gasar, wanda hakan ke nuna wata barazana ta yin wajarar da su tun daga matakin na rukuni-rukuni. Idan ma ka ɗebe Najeriya da ta yi kunnen doki da Canada, ba wanda ya sami zura kwallo a rukunin B a ranar Juma'ar da ta gabata. Sauran kasashe ukun ko kashi suka sha baki ɗayansu, domin kuwa Zambia ta kwashi ɗan karen kashi ne a hannun Japan da ci 5 da nema a rukunin C a ranar Asabar, yayin da cikon ta hudunsu wato Afirka ta Kudu ita ko ta sha kashi a hannun Sweden da ci 2-1 a rukunin G, duk da yake dai an yi kare jini biri jini a wasan tasu a jiya Lahadi. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau, Brazil ta lallasa Panama da ci 4 da nema a rukunin F, yayin da Italia ta doke Argentina da ci 1 da nema. A ci gaba da mamayar da kasar Saudi Arabia ke kaiwa a haujin ta maula a duniya, rahotanni na bayyana cewa kungiyar kwallon kafar Al-Hilal ta taya shi halarren dan wasan kasar Faransa da ke taka leda a kungiyar PSG Kylian Mbappe kan zunzurutun kudi har fan miliyan 259, farashi mafi girma da aka taba sayan wani dan wasa a duniya kawo yanzu a tarihi. Mbappe mai shekaru 24 ya kiyarta ba hannun sabunta kwantaragin da zai tsawaita zamansa a kungiyar ta PSG, a yayin da ya rage saura shekara ɗaya kwantaragin nasa ya ƙare. Hakan ya sa kungiyar take kokarin ganin ta ce fanar da shi domin samun amfani, domin kada ta zo ta rasa shi salon alun idan kwantaragin nasa ya ƙare. Haka kuma kungiyar ta yi garan bawul ga yarjejeniyar kwantaragin ɗan wasan fiye da zai kasance ɗan wasa mafi tsada a duniya, tun bayan cinikin da kungiyar ta PSG ta yi da ya zarta kowanne a duniya sa'ad da ta sayi nema daga Barcelona ta kasar Spain akan kuɗi fan miliyan 200. Tuni da wasu ƙungiyoyin Ingila da suka hada da Chelsea da Manchester United da Tottenham har ma da Inter Milan ta kasar Italia da Barcelona ta Spain duk suka nuna sha'awar sayan ɗan wasan sa'ad da suka ji cewa yana da ƙudurin barin PSG. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Washington DC.
An gaida na san ina da labarin wasanni, kuma saro da haka muka zo ga shiri na ƙarshe, wato labaru a takaice.
A yau majalisar dokokin Isra'ila ta amince da wani muhimmin kaso na shirin yin garan bawul ga fannin shari'ar kasar da Prime Minister Benjamin Netanyahu ke marawa baya, wanda ya haifar da zanga-zangar adawa a titina na tsawon watanni. Kuri'ar ta zo ne bayan wani gagarumin zaman majalisar wanda 'yan adawa suka yi tarera taken abun kunya ga mafiya yawan waɗanda suka amince da sauye-sauyen. Wasu majiyoyi sun ce an samu asarar rayuka da dama bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a makarantar horas da sojoji ta Jiale Siyad da ke Mogadishu a safiyar yau Litinin. Dan kunar bakin waken ya kaikaici jami'an soja ne a lokacin da suka yi layi don karɓar karin kumallo. Wasu jami'an sojan Somalia biyu da suka nemi a sake sunansu saboda ba a basu izinin yin magana da manema labarai a bainar jama'a ba, sun shaidawa muryar Amurka cewa an kashe sojoji akalla 25 yayin da wasu sama da 70 suka jikkata a harin. A yau Litinin mutane 25 da suka hada da sojoji 10 ne suka mutu sakamakon gobarar daji a yankunan tsaunuka a Algeria, kamar yadda hukumomin kasar suka sanar, yayin da ake fama da tsananin zafi a arewacin Afirka da kuma kudancin Turai.
Tomas sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zara Ufagi da ta karanto labaran duniya, sai Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yanzu Hawa Sharif ke muku fatan za mu kwana lafiya. Sai da safen ku.